Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na yammacin yau Juma'a 17 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alƙawarin tallafawa mutanen da aka raba da muhallansu a jamhuriyar Niger da kuma yakin da ƙasar ke yi da masu ayyukan ta'addanci. Kasar Slovakia ta amince da wani shirin tallafawa Ukraine da jiragen yaki 13. Sannan za ku ji cewa New Zealand ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok da ake yada bidiyo.
To kanin labaran kenan, a babin rahotanninmu kuma za a ji abin da masana suke cewa a game da irin tanadin da dokar zaɓe ta yi domin masu tada zaune tsaye a lokacin zaɓe.
Duk wanda yake a siyasar aƙida, to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karɓa. To yanzu an watsar babu aƙida sai magana san kai, su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san ƙasa suke ba, haka zalika wanda ake biyan su ba san ƙasa suke ba.
Ƙasa da sa'o'i 24 kafin a gudanar da zaben gwamnoni a Najeriya, inda rahotanni ya nuna cewa a baya jam'iyyar 'yan ƙasar suke yi, ko yaya zai kasance a wannan karan?
Akwai abin da ya dace mu duba, wanda muka zaba a matsayin shi shugaban kasa ne, mu zo ku mu ce za mu zabi kuma na gwamna ma duk abu ɗaya ne, ba lallai wanda mu duba cancanta da wanda ta dace mu zaba. Amma ni yanzu a karan kaina ni fatin da na zaba a shugaban kasa in Allah da na gwamna, kuma shi ma zan duba in ga wanda ya cancanta in zaba.
Za kuma a ji cewa Amurka ta alƙawarin ba da ƙarin tallafi domin inganta rayuwar 'yan gudun hijirar da tashe-tashen hankula ya raba da muhallansu. Amma kafin nan sai mun ji yadda duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alƙawarin tallafawa mutanen da aka raba da muhallansu a jamhuriyar Niger da kuma yakin da ƙasar ke yi da masu ayyukan ta'addanci. Blinken na ziyarar aikin kwanaki biyu a Niger, inda jama'a da dama suka yi ta bayyana farin cikin su kan wannan ziyara, wacce ita ce ta farko da wani jami'in gwamnatin Amurka mai riƙe da irin wannan muƙami ya kai ƙasar.
Safe drinking water, sanitation, hygiene services, and will also support vulnerable refugees.
Blinken kenan yake cewa fannonin da Amurka za ta taimaka sun hada da samar da tsaftataccen ruwan sha, kayan tsafta, da kuma kwashe mutane da aka raba da muhallansu. Kazalika, Blinken ya sanar da sabon tallafin dala miliyan 150 waɗanda za a yi amfani da su a fannin ayyukan jinƙai a yammaci tsakiyar Afirka da yankin Sahel. Kasar Slovakia ta amince da wani shirin tallafawa Ukraine da jiragen yaki samfurin MIG. Slovakia ta kasance ƙasa ta biyu cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO baya ga Poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga hararin Rasha. Prime Minister Slovakia Edward Heger ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaki na MIG-29 guda 13. Dakarun Rasha da ke samun tallafin sojojin haya na kungiyar Wagner sun samu nasarar karbe wani sashi da ke yammacin kogin birnin Bakhmut a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. New Zealand ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok akan yanar gizo da majalisar dokokin kasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro. Kasar ta kasance ta baya-bayan nan da ta takaita amfani da manhajar akan hanyoyin sadarwar waɗanda gwamnatoci ke amfani da su. Manhajar ta TikTok ana amfani da ita ne wajen yada hotunan bidiyo. A baya-bayan nan an yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama kafar da gwamnatin China za ta yi amfani da ita wajen samun bayanan sirrin masu amfani da manhajar. A Amurka an baiwa ma'aikatan gwamnatin kasar nan da ƙarshen watan nan na Maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati.
The president has already made very clear his concerns over that particular app, TikTok. On the use of government devices because
mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa tuntuni shugaban kasa ya nuna damuwarsa karara kan wannan manhaja ta TikTok saboda dalilai da suka shafi yiwuwar satar muhimman bayanai. Adeji Alamis, Burtaniya ta haramta amfani da manhajar ta TikTok akan hanyoyin salular, wato mallakar gwamnati.
jima kaɗan Mahmudu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni a kusan mafi yawan jihohin ƙasar. Zaben da ya kasance, wato zaben gwamnonin da ya kasance na farko da za a gudanar bayan da aka rattaba hannu akan dokar zaben ƙasar wanda ya tanade-tanade don tabbatar da doka da oda a lokacin zaɓe. Daga Abuja ga rahoton da Hauwa Umar ta haɗa mana.
Wannan matsalar dai ta zama abin damuwa yadda wasu ke kallon hakan a matsayin rashin ilimi ko rashin sanin ya kamata ko kuma rashin bin dokar ƙasa da na zaɓe. Jami'a a sashen yaɗa labaru na hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya, INEC, Zainab Aminu Abubakar, ta yi mana ƙarin bayani game da dokar hukumar wacce ta yi haramcin ta da zaune tsaye a lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen.
A duk wanda aka kama yana tunzura wasu akan wani ɗan takara ko wata jam'iyya ko kuma yana nema ya sauya musu ra'ayi ko kuma yana magana da kalamai na ɓatanci ko na neman masifa ko neman ta da zaune tsaye a lokacin da ake gudanar da zaɓe, za a hukunta shi. Hukuncin kuma ita ce ₦500,000 ko kuma zaman wata 12 a gidan yari. Idan aka kama wasu 'yan ta'adda ko wasu gungu na mutane sun zo sun ɓata kayan zaɓe, sun lalata shi, sun kawo hargitsi a lokacin da zaɓe yake gudana, shi kuma zama ne na wata 24 a gidan yari. Hakanan duk wanda aka kama sun zo sun dauki ma'aikatan zabe ko kayan zabe, za a ci taron shi ₦1,000,000 ko kuma ₦3 a gidan yari.
Baya ga dokar zabe, akwai kuma dokar kasa da ta yi magana akan irin wannan laifi, kamar yadda mai sharhi kan lamuran shari'a, demokradiya da kuma diplomasiyar duniya barista mai nasara Koga Umar ya bayyana.
Dokokin mu na penal code da dokokin mu na criminal code sun yi tanaje-tanaje mai dama, kuma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito da hurumi mai girma wanda yake komin girman laifin mutum za a iya hukunta shi a nan wurin. Laifuka wanda suke sun shafi ka hada mutane ko ka yi gurbata zukatan mutane domin su tada husuma, ka yamutsa hankalin kasa, duka waɗannan karan tsaye ne ga sashi na 21 da sashi na 23 da sashi na 24 na tsarin mulkin Najeriya. Inda muke samun matsala shine muna samun rauni wajen gurfanar da waɗanda suka yi laifi, musamman ma an muka yi la'akari da hurumin dokar zabe da yake hukumar zabe take da nauyin gurfanarwa.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya dora alhakin hakan kan 'yan siyasar kasar, inda ya ce rashin siyasar aƙida ko manufa da son zuciya na daga cikin dalilan da ya sa 'yan siyasa a Najeriya ke amfani da 'yan ta'adda a lokacin zaɓe.
Duk wanda yake a siyasar aƙida, to dama shi akwai abin da yake talla, wanda kuma so yake mutane su karɓa, ba wai yana neman dole sai ya je ya samu wannan mukamin ba. To yanzu an watsar babu aƙida sai magadar san kai. Su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san ƙasa suke ba, haka zalika wanda ake biyan su ba san ƙasa suke ba.
A nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce ba za a samu gyara a demokradiyyar Najeriya ba har sai hukumar zabe ta jajirce wajen tabbatar da doka akan masu tunzura mutane wurin ta'addanci da gasar zubar da jini a lokacin yakin neman zabe.
Kamar abin da ya faru a Kano a zaben Alhassan Doguwa da irin wanda ya faru a jihar Bauchi, akan samu rayukan mutane aka harbe su, ya zama na hukumar zabe ta zama bata cewa ufa, to zai zamto kamar ya zama gadar wa dan siyasa ne amfani da makami ya ci zabe. Kuma wannan shine mummunar ta'ada da idan ta shiga cikin siyasar Najeriya, nan gaba kadan siyasar ma za ta zama sunan ta banga tukun a ci mulki.
Za iya cewa an gina Najeriya akan dokoki, sai dai kasar na fuskantar kalubalen rashin bin doka da hakan ke haddasa matsaloli a fannoni da dama wajen tafi da kasar. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hauwa Umar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a kafafen sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram a kodayaushe. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ci gaba da kokarin aiwatar da wani shiri mai cike da takaddama wanda ya shafi fannin tsarin fanshin ma'aikata ba tare da neman izinin majalisar dokoki ba. Hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna adawa da shirin a sassan kasar. Yan adawa a nasu bangaren na shirye-shiryen kada kuri'ar yanke kauna ga gwamnatin ta Macron a yau Juma'a. A jiya Alhamis, shugaban na Faransa ya yi amfani da wata doka wacce ta ba shi iko inda ya sauya shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64 ba tare da neman izinin majalisar dokokin ba. Kuriyar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna kashi 2 cikin 3 al'ummar kasar ta Faransa na adawa da wannan sabon shiri na ƙara shekarun da mutum zai yi ritaya daga aiki a kasar ta Faransa. Ma'aikatar lafiya a Mozambique ta ce cutar amai da gudawa ko kuma kwalara ta halaka akalla mutum 8 a yankin da makocin guguwar Freddy ta ratsa. Sannan an kwantar da mutum 250 cikin mutum 600 da cutar ta harba a wannan mako. Ministan lafiya Aminda Tiago ya faɗa wa kafar yaɗa labaran ƙasar a yau Juma'a cewa mutanen da cutar ta suka mutu daga yankin birnin Kolmene suke, yankin da guguwar ta Freddy ta yi ɓarna. Ministan ya ƙara da cewa ayyukan daƙile cutar sun karkata a wasu cibiyoyi 133 da ke birnin, wanda suke ɗauke da mutum kusan 50,000 wanda guguwa ta raba da muhallansu.
Gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake duba rahotanninmu. Yayin da jama'a wato al'ummar Najeriya suke harramar kada ƙuri'arsu gobe domin zabar waɗanda za su ja ragamar mulki a jihohin gobe idan Allah ya kai mu, kowane irin salo zaben na bana zai dauka la'akari da siyasar jam'iyya da aka saba a kasar. Haruna Dauda Biyu ya jiyo ra'ayin jama'ar Borno a game da shirin zaben na gobe.
Sunana Modugaji.
Modugaji, wannan zabe mai zuwa idan Allah ya kai mu na gwamnati da ƴan majalisu, kamar mutanen da jam'iyyar da ka zaba ne za ka sake zaba ko kuwa?
Insha Allah, jam'iyyar da na zaba shi zan kara zaba, saboda muna ganin nasarori kuma muna ganin alamun yin nasaran zuwa gaba.
Lani ne Malam Ali mai aski mai sai da timina. Kamar jam'iyyar da ka zaba shugaban kasa shi za ka sake zaba ko kuwa za ka canza?
To akwai abin da ya dace mu duba, wanda muka zaba in yi a matsayin shi shugaban kasa ne mu zo ku mu za mu zabi kuma na gwamna ma duk abu ɗaya ne, ba lallai wani mu duba cancanta da wanda ta dace mu zaba. Amma ni yanzu a karan kaina ni wanda na zaba din gaskiya da yake harka ce ta siyasa, to ba shi ne zan zaba a gwamna ba, ba party ɗaya bace. Party da na zaba a wannan na shugaban kasa in Allah da na gwamna kuma shi ma zan duba in ga wanda ya cancanta in zaba.
Sunana Hanza Hehu. Kamar ganin cewa an zabi shugaban kasa an gama, ana shirin zaben gwamnoni da ƴan majalisu. Kamar shi wanda kuka zaba shugaban kasa jam'iyyarsa za ku sake zaba ko kuwa za ku canza?
Kamar wanda na zaba a shugaban kasa, jam'iyyarsa zan sake zaba mana, ina tare da su 100% sakkenan.
Na Umar Usman.
Kamar wannan zabi ya zo na gwamnoni, kamar jam'iyyar da ka zaba za ka sake zaba ko za ka canza jam'iyya?
Za mu zaba jam'iyyar da muka zaba ta baya, tunda yanzu da mu muna so, saboda muna ga abubuwan da suke tafiya, ba mu so mai da hannu agogo baya, muna so kai a ci gaba dai da mana hakan a ƙara, kuma dan kurakuri da ake mana ba dai ayi kokari da Allah dan janye su a mana abu mai kyau, wanda ko da gaba ne ba za mu iya yaban mutum bayan shi bayan mun zo mana kuka da shi.
Sunana Fatima. Wannan zabi mai zuwa na gwamna, duk wanda Allah ya ba wa sa'a ko wani jam'iyya Allah ya ba shi nasara.
Kamar me ne ga zaba ne zaki saki zaba ko kuwa?
A'a, sai na shawara akai.
To sunana Tijani Usman Bello.
Kamar jami'in da ka zaba wancan karon shi zaka saki zaba ko kuma zaka canza jami'a?
To in Allah ya so ina sa ran in zabi in ci gaba da zaben wanda na fara zaba.
Malam Muhammad.
Kamar wanda ka zaba zaben shugaban kasa shi zaka saki zaba a gwamna ko kuma zaka canza ne bisa radin kanka?
Shi ka san siyasa wannan kullum mutun yana duba shi yadda mutum yake da kuma abin da zai iya deliver.
Sunana Muhammad. Kamar tunda ka zabi kun yi zaben shugaban kasa, kamar wannan zabin ya zo, jam'iyyar da ka zaba a baya shi zaka sake zaba ko kuma zaka canza jam'iyya?
Kwarai da gaske, ai mu bamu da wani boye-boye. Abin da muka zaba na farko shi zamu kara zaba.
Sunana Julius Emmanuel.
Kamar jam'iyyar da ka zaba ne kake sa ran ka sake zaba ko kuma zaka canza jam'iyya?
Dama ba jam'iyya nake bi ba, ni mutum nake bi, kaga yanda ni kuma na sha bamban da mutane. In ka naga ka cancanta zan je na kada kura ta na mika ma.
Haruna Dauda Biyu kenan. Daga batun harkar zaɓen gwamnoni a Najeriya, bari mu leƙa Nijar, inda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ke ziyarar wuni biyu a jamhuriyar Nijar ya sanar da ƙarin kuɗin tallafi ga ƙasashen yammacin Afirka da yankin tsakiyar nahiyar, waɗanda za a yi amfani da su wajen inganta rayuwar al'ummomin waɗannan ƙasashe. Wakilin muryar Amurka a Yammai Sulemi Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Today, I announced nearly $150 million in new humanitarian assistance.
Taron manema labaran da suka kira a yammacin jiya da takwaransa na Nishir Hasu Masaudu bayan ganawa da shugaba Muhammad Bazoum, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba da sanarwar ƙarin miliyan kusan 150 na dala domin ayyukan jin kai a Afirka ta Yamma da ta Tsakiya da Sahel.
Safe drinking water, sanitation.
Blinken ya ce wannan tallafi zai shafi kiwon lafiya, samar da abinci, ruwan sha, tsafta da bukatun 'yan gudun hijira. Matsalar tsaro a yankin Sahel da kuma bayan da aka fuskanta a kasashen Mali da Burkina Faso, inda soja suka kifar da gwamnatocin fararen hula na daga cikin matsalolin da Amurka da Nijar suka jaddada aniyar magancewa. Asimi Masaudu shi ne ministan harkokin wajen Nijar.
Il faut d'abord avoir réglé ou régler en même temps les problèmes de gouvernance.
Yace wajibi ne a fara magance matsalar shugabanci da tsarin rabuwar kawuna ta tsakanin al'umma da aka gaza warwarewa a wasu wurare. Yan ta'adda na amfani da irin wannan rauni, saboda haka muke da tsarin samar da sulhu a tsakanin jama'a domin kaucewa ɓarkewar tashin hankali a tsakanin wannan al'umma da waccan. Wannan wani bangare ne na yakin da muka sa gaba. Haka kuma yana da kyau a maida hankali akan ayyukan ci gaba a daidai lokacin da ake kafsa yaƙi. To haka muke yi don kashe wuta a yankunan da ke fama da rikici. Ku dubi ƙasashen da suka dogara da Wagner, a fili za a gane cewa dukkan su suna fama da raunin shugabanci. Hasali ma al'amuran tsaro na ƙara taɓarɓarewa.
Que Wagner n'est présent que dans les états faillis ou en faillite.
Anthony Blinken ya gana da wasu matasan da suka tuba daga ta'addanci da nufin tantance zahirin matsalolin da ke tura matasa cikin wannan aika-aika. A ƙarshe ya yi alƙawarin bayar da gudunmuwar kuɗaɗen da za a yi amfani da su don koyar da su sana'o'i.
When I had a chance to meet earlier today with young people who completed this program, I heard about their experiences, their ideas.
Katafarin shirin nan na haɗin gwiwar Nijar da Benin wanda Amurka ke ɗaukar ɗawainiyarsa, wato Program Regional Millennium Challenge Corporation, na daga cikin abubuwan da Blinken ya tattauna kansu da hukumomin Nijar.
We'll bring the two countries together to have a regional transportation program that will facilitate.
Amurka da Nijar, waɗanda tun tashin farko suka yi turda mamayar Rasha a Ukraine, sun ƙara jaddada cewa suna nan kan bakansu domin abubuwan da ke faruwa a wannan yaƙi babban laifi ne na toye haƙƙin ɗan adam da kuma fatali da dokokin ƙasa da ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka, Sule Mumuni Barma. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu lokaci ne da zan koma gefe guda, Mahmud ya gabatar da shirin Duniyar Amurka.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai duba batun matakin da hukumomin Amurka suka dauka bayan da wasu bankunan kasar biyu suka dauki hanyar durkushewa. Za kuma mu duba yadda aka gudanar da bikin karram masu ruwa da tsaki a fage shirin fina-finai na Oscars da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata, da kuma tasirin ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai jamhuriyar Nijar. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. A farkon makon nan ne shugaba Joe Biden ya tabbatar wa da Amurkawa cewa fannin bankin kasar na da cikakkiyar kariya, kuma kudaden da mutane suka zuba a wasu bankuna biyu da suka durkushe ba za su salwanta ba. A ƙarshen makon da ya gabata ne, bankunan Silicon Valley da ke jihar California da na Signature da ke jihar New York suka durkushe, lamarin da ya janyo ɗarɗar a zakatan masu ajiye kuɗi a banki.
All customers who had deposits in these banks can rest assured.
Shugaban Amurka Joe Biden kenan yake cewa, ina mai tabbatarwa da dukkanin kwastomomin da suka ajiye kuɗaɗensu a waɗannan bankuna cewa kuɗaɗensu ba za su salwanta ba, kuma ko a yau suka je cirewa za su samu kuɗinsu.
Biden ya kara da cewa kwastomomin za su samu kudadensu ne daga irin kudaden da ake sa bankuna su aje a lalitar gwamnati saboda faruwar irin wannan lamari. Ma'aikatan gwamnati da ke kula da sha'anin hada-hadar kudade a Amurka sun karbe ragamar bankunan Silicon Valley da na Signature a ranar Juma'a da ta gabata, bayan da alamu suka yi nuni da cewa sun dauki hanyar durkushewa. Lamarin da ya sa masu ajiya a bankuna suka yi ta rige-rigen cire kudadensu a lokaci guda. Bankin Silicon Valley, wanda ke da kadarar da ta kai dala biliyan 200, shi ne banki na biyu mafi girma da ya taɓa fuskantar matsalar durkushewa a tarihin Amurka. To, sakataren harkokin wajen Amurkan Antony Blinken na ziyarar kwana biyu a jamhuriyar Niger, ziyarar da ya fara daga jiya Alhamis. Babban jami'in diplomasiyar Amurkan ya gana da takwarar aikinsa Hasumi Mas'udu kan batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu. Nijar dai da Amurka na da daddiyar hudar diplomasiya, inda suka kasance jagorori a yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Baya ga fannin tsaro, Nijar kan samu tallafin ɗaruruwan miliyoyin dalar Amurka a kowace shekara don ayyukan raya karkara da suka hada da noma da kiwo da dai sauransu. Ko yaya masana ke kallon wannan ziyarar ta Blinken a Nijar? Kalla mu tare. Tsohon ministan tsaro ne kuma dan majalisar dokoki a jamhuriyar ta Nijar.
Babban nasara ce cikin alaka wadda kasan mu ke da ita a cikin duniya. Babban matsayi ne ga ma'aikatan kasan mu a ce sun samu bakoncin wannan bako a kasan mu. Zan iya tuna muku wancan some da an kai tsakanin kasashen Afirka da Amurkawa. Babban tarbe shugaban kasar Amurka ya ma shugaba Bazoum. To kuma a wannan lokacin ne an ka rataba hannu bisa ga rejejeniya da dama ta kuɗi ta taimako wanda za a ba kasashen Afirka musamman kasar Niger.
To, dangane da batun fannin tsaro, mai sharhin ya ce nan ma akwai kyakkyawar alaka tsakanin kasashen biyu.
Ka sani kasar Amurka ce ke ba da horo ga wata rundunar soji ta musamman wadda ake ce MAFEN, First Expeditionary Nigerian. Yawancin jirage wanda aka gare mu da Amurka sun ka ba mu su kyauta, da na ɗaukan mutane sojoji da na leƙen asiri duk Amurka sun ka ba mu su, kuma dukansu kyauta ne an ka ba mu su. Wannan ziyara za ta ba ƙasashen mu damar su yi bita a halin yanzu ta fuskar tsaro. Kenan muke iya samun damar su gane har yanzu akwai sauran zumu kaba. Kenan har yanzu muna buƙatar taimako ta huska kayan aiki, taimako ta huska horo na sojojinmu.
Wannan dai shine karan farko da wani mai rike da mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ke ziyartar jamhuriyar Nijar, duk da babbar alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. To, idan muka leka fagen shirya fina-finai a game da bikin karrama masu ruwa da tsaki a harkar fim na Oscars da aka yi a makon da ya gabata, fim ɗin Everything Everywhere All at Once shi ya lashe mashuhuriyar kyautar nan ta fim mafi kyau a bikin Oscars da ke karrama masu ruwa da tsaki a masana'antar shirya fina-finai ta Hollywood wanda aka yi a daren Lahadi.
And the Oscar goes to Everything Everywhere.
Lokacin kenan da ake ayyana fim ɗin a matsayin wanda ya lashe kyautar ta Oscars. Labarin fim ɗin da ya ta'allaka ne akan wani iyalin Amurkawa 'yan asalin China da ke kokarin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye su. Jarumai Michelle Yeoh, Ke Huy Quan da Jamie Lee Curtis da suka fito a fim ɗin sun lashe kyaututtuka na Oscars guda uku. Kwan, wanda ya shiga harkar fim ɗin yana yaro amma ya janye daga harkar tsawon shekaru 20, da kuma Curtis sun lashe kyautar masu taimakawa jarumai. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan makon sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Sulaiman Muni Barma da Julie Lagos Gashin da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kasance lafiya.
Kai da Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta saƙon email.
Sakonmu na farko ya fito daga Ayuba Isa garin Sarkin Noma tare da Umar Saya-saya da Sabiya Ayuba Isa daga jihar Yobe. Sakon nasu yace muna kira ga matasanmu da su guji yin bangar siyasa. Mu yi wa kanmu kiyamun laini idan Allah ya kai mu ranar Asabar mu fito mu yi zabe cikin kwanciyar hankali. Sakonmu na gaba ya fito daga Amir Ali Rafkana Gashuwa. Yace ɗan Najeriya mu fita mu zabi ra'ayinmu. Kada mu bari ai mana tsakiyar dabaruwa. Da fatan Allah ya kai mu ranar Asabar mu zabi zabinmu. Mu bar wa Allah ya mana zabin shi mafi alheri. Sakon Sani Gulla Kamfala Malam Maduri a jihar Jigawa. Yace a yau ina so ku bani dama domin nayi hannun ka mai sanda zuwa ga ɗan uwana matasa. Akan cewa ya kamata mu sani yanzu fa lokaci yayi da zamu daina barin wasu gurbatattun ɗan siyasa na yin amfani da mu domin cimma wata manufa. Hakika ya zama wajibi a gare mu mu nuna musu cewa yanzu fa akan mage ya riga ya waye tuntuni. Daga yanzu mun aje makaman yaki domin goben mu ta yi kyau sosai ko kasar mu Najeriya ta samu nutsuwa. Sakon Shehu Adamu Rajau yace ƴan uwana matasa a guji tayar da hargitsi a lokacin zaɓe a tsaya a yi zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da ke tafe cikin kwanciyar hankali da lumana domin dai bayan zaɓen nan fa akwai rayuwa a gaba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baffa Haruna Bajoga yace matasan Najeriya mu yi ƙoƙari domin ganin an yi zaɓen gwamnoni cikin salama da aminci domin samun ci gaban jihohinmu. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Madalla an gaishe ki Zara Ufage. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya alƙawarin tallafawa mutanen da aka raba da mahallansu a jamhuriyar Niger da kuma yakin da ƙasar ke yi da masu ayyukan ta'addanci. Blinken na ziyarar yini biyu a Niger inda jama'a da dama suka yi ta bayyana farin cikin su kan wannan ziyara wacce ita ce ta farko da wani jami'in gwamnatin Amurka mai rike da irin wannan mukami ya kai ƙasar. Ƙasar Slovakia ta amince da wani shirin tallafawa Ukraine da jiragen yaƙi samfurin MIG. Slovakia ta kasance ƙasa ta biyu cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO baya ga Poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba Volodymyr Zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga hare-haren Rasha. Prime Minister Slovakia Edward Heger ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaƙi na MiG-29 guda 13. Dakarun Rasha da ke samun tallafin sojojin haya na ƙungiyar Wagner sun samu nasarar karɓe wani sashe da ke yammacin kogin birnin Bakhmut a cewar ma'aikatar tsaron Burtaniya. New Zealand ta bi sahun wasu ƙasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok akan yanar gizo da majalisar dokokin ƙasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro. Ƙasar ta ce ta wato ita ce ta baya-bayan nan da ta takaita amfani da manhajar akan hanyoyin da sadarwa waɗanda gwamnatoci ke amfani da su. Manhajar ta TikTok ana amfani da ita ne wajen yaɗa hotunan bidiyo. A baya-bayan nan an yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama kafar da gwamnatin China za ta yi amfani da ita wajen samun bayanan sirrin masu amfani da manhajar. Amurka ta baiwa ma'aikatan gwamnatin ƙasar nan da ƙarshen watan nan na Maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ci gaba da ƙoƙarin aiwatar da wani shiri mai cike da takaddama wanda ya shafi fannin tsarin fanshin ma'aikata ba tare da neman izinin majalisar dokoki ba. Hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar nuna adawa a shirin wato kan shirin a sassan ƙasar. ‘Yan adawa a nasu ɓangaren na shirye-shiryen kada ƙuri'ar yanke ƙauna ga gwamnatin ta Macron a yau Juma'a. A jiya Alhamis shugaban na Faransa ya yi amfani da wata doka wacce ta ba shi iko inda ya sauya shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, amma kada a yi nisa a dakaci shirin yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dai karfe wato misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi, sai engineer mu na yanzu Kila, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Assalamu.